Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodin yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a 6 ga watan Disamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Trump. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ta yi dakarun Iran sun kashe sama da mutane 1,000. Akalla mutane 62 ne suka mutu ciki har da kananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya dauko bakin haure sama da 150 ya kife a gabar tekun Atlantika na kasar Murtaniya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso gabashin Najeriya ya rattaba hannu akan sabuwar dokar da ta tabbatar da sabbin masarautu 4 da gwamnatinsa ta kirkiro.
Sanda aka ce mana kotu ta ce ba a yi su akan tafarki na daidai da muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga ƙarshe yau gashi nan an mata dirka da idan babu dakin ba a sa rodi ba yau masarautun mu an yi dakin an sa rodi.
Sannan za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger masu sharhi akan siyasar duniya sun fara bayyana matsayinsu akan kalaman da shugaban Faransa ya yi inda ya buƙaci matsayin jin shugabannin ƙasashen yankin Sahel na G5 game da sansanin sojan da ƙasar ta Faransa ta kafa a yankunansu. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar take gabatarwa inda a yau likita za ta yi bayani akan gashin kashi wato physiotherapy. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga fatan an waye gari lafiya. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi a jihar Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Donald Trump. Tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Pelosi a cikin wani takaitaccen bayani ta ce shugaban Amurka ɗan jam'iyyar Republican ya ki kiyayewa da ƙa'idoji a matsayin shugaba, kana kuma ya saba rantsuwar da ya yi na kiyaye kundin tsarin mulkin Amurka, da ya nemi ƙasar Ukraine ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 daga jam'iyyar Democrat. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden don ya taimaki kanshi yayin da zai sake neman takara. Gaskiya a bayyana take a cewar Pelosi, shugaban ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ƙa'ida ba domin ya amfani kansa a siyasance, ko da zai jefa tsaron ƙasarmu cikin wani yanayi. Pelosi ta buƙaci ɗan majalisa Gerald Nadler, wanda shi ne shugaban kwamitin shari'a Majalisar Wakilan Amurka, inda aka fara sauraron bahasin tsigewa a ranar Laraba da ta gabata, da kuma wasu sauran shugabannin kwamitocin jam'iyyar Democrat da su rubuta daftarin tsige shugaba Trump. A jiya Alhamis, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ta yi dakarun Iran sun kashe sama da mutane 1,000 a cikin zanga-zangar makonni 3 da ta ɓarke. Sakamakon haka, kwatsam gwamnatin Iran ta ƙara farashin man fetur. Ya nuna cewa gwamnatin Iran ta kashe sama da Iraniya 1,000 tun lokacin da aka fara zanga-zangar. A cewar wakilin ma'aikatar wajen Amurka na musamman a Iran, Brian Hook, Hawke ya ce ma'aikatar wajen Amurka ta samu wasu hotunan bidiyo 32,000 a ciki har da hotunan bidiyo da aka ɗauka a kudancin Iran inda ake zargin dakarun juyin juya hali na Iran suka fatattaki wasu gungun masu zanga-zanga kana suka buɗe musu wuta inda suka kashe mutane da yawansu ya kai 100. Hawke ya ƙara da cewa dakarun Iran sun jikkata dubbai da dama da kuma kama wasu aƙalla 7,000. Hawke ya amince cewa adadin waɗanda suka mutu yana da matuƙar wahala ka tabbatar da su, amma ya bayyana cewa muna sane da ɗaruruwan da yawa ne. Wata mai bincike ta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, Mansura Mills, ta ce ba za ta ce komai ba akan mutuwar mutane 1,000 da aka ce, kuma za su tsaya ne akan alƙaluman da ƙungiyar Amnesty ta ce na mutum 208. Aƙalla mutane 62 ne suka mutu, ciki har da ƙananan yara da dama, a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da 150 ya kife a gabar tekun Atlantika na ƙasar Murtaniya da ke Afirka ta Yamma, a cewar hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis. Hukumar kula da bakin hauren ta ƙasa da ƙasa, wato IOM, ta ce mutane 83 da suka tsira sun ci gaba da yin ninkaya har zuwa gabar ruwan bayan da kwale-kwalen nasu ya kife da ya yi karo da wani dutse a cikin tekun a ranar Laraba da ta gabata. Yanzu haka aƙalla mutane 10 da suka tsira an kwantar da su a asibiti, yayin da wasu kuma suna samun kulawa daga hukumomin Murtaniya. Hukumomi a Murtaniya sun yi matuƙar ƙoƙari wajen aikin haɗa kai da kai ɗauki tare da hukumomi da suke wurin a garin Nuwanjubi na arewacin ƙasar, a cewar babbar jami'ar kula da baƙin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM a Murtaniya, Laura Lungroti. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Amurka da na Burtaniya sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu sanannun 'yan Rasha biyu masu aikata laifuka a yanar gizo. Ana zargin su da aikata laifuka a cikin shekaru 10 da suka gabata da ya janyo rasa dubban miliyoyin dalolin Amurka ga jama'a a faɗin duniya. Maxine Yakubet, ɗan shekaru 32, da kuma Igor Tureshev, ɗan shekaru 37, su ne jigo a cikin rukunin 'yan Rasha da suke yin kutse da aka fi sani da suna Evil Corp, da suke amfani da manhajar intanet ta yaudara. Suka saci sama da dala Amurka miliyan 100 daga ɗaruruwan bankuna da kuma cibiyoyin kuɗaɗe a sama da ƙasashe 40, a cewar jami'an. An gurfanar da Yakubet da Tureshev a kotun gunduma da ke yammacin jihar Pennsylvania, inda ake tuhumar su da laifuka 10 da ya hada da haɗin baki, kutsen na'ura mai kwakwalwa, da kuma yi wa banki zamba, da ya hada da tura wani sako na bugat don su saci bayanan masu ajiya da kuma wasu bayanai na bankuna daga na'urori masu kwakwalwa da abin ya shafa.
Muhammad Hafiz Baballe, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Da maraicen jiya ne gwamnan jihar Kano, Abdullahi Umar Ganduje, ya rattaba hannu akan sabuwar dokar da ta tabbatar da sabbin masarautu hudu wanda gwamnatinsa ta kirkiro a matan mayin bana. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Akan ya biyo bayan karatu na biyu da na uku da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi ne akan daftarin dokar, bayan amincewa da hukuncin babbar kotun Kano wadda ta ruce tsohuwar dokar da ta kafa masarautun guda hudu, wato masarautar Bichi da Gaya da Rano da kuma Karaye. Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan bayan da ya rattaba hannu akan sabuwar dokar a gidan gwamnatin Kano. Tanadin dokar ya kunshi samar da majalisar sarakuna ta jihar Kano, wadda shugabancinta zai rinka jujjuyawa tsakanin sarakunan yayin da kuma wani sashe yayi magana akan hanyoyin kudaden tafiyar da ayyukan masarautun na yau da kullum, kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta jihar Kano honorable labaran Abdul Madari yayi bayani.
Ai da ma daman 3% ne ake cira daga kudaden kananan hukumomi da haka ake gudanar da ita wannan da ake gudanar da masarautar jihar Kano. Da haka yanzu kowace kowane masarauta yawan local government ɗinta yawan yanda za a ciro wannan 3% shine da haka za su gaba da kula da masarautar nasu. Da haka ba wannan da aka kara wa gwamnati lodi, ba inda kuma aka ce an kara wa gwamnati abin da zai fi karfinta. Tunda dama abu ne na tsarin doka na 3% daga kudin kananan hukumomi, kuma daga kuma abin da aka tara kuma da 10% da ita gwamnatin jihar Kano take bayarwa. Gaba ɗaya ba daidai za a yi, tunda kowace yawan local government ɗinka yawan kudinka. Mun faɗi ma gurare da yawa da muka ce harkar addini, zamantakewa da al'umma, duk abin da ka sani sarki yana da iko ya sanar da gwamna ko ya zo da bakinsa ko ya baya a rubuce.
Tuni dai al'ummomin yankunan sabbin masarautun ke ci gaba da bayyana murna. Honorable Bashir Adamu Gaya daga masarautar Gaya na cewa
sanda aka ce mana kotu ta ce ba a yi su akan tafarki na daidai, muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Daga ƙarshe Allah ya anshi addu'anmu, yau gashi nan an mata dirka da idan babu dakin ba a sa rodi ba. Yau masarautunmu an yi dakin an sa rodi, majalisa ta sa ta daure. Allah ya saka wa wannan ƴan majalisa da alheri, Allah ya saka wa mai girma gwamna da alheri.
To amma Alhaji Musa Shu'aibu Ungogo guda cikin masu adawa da kirkiro sabbin masarautun ya ce
raba zumunci shi abinda gwamnatin nan take kenan. Mafi yawanci saboda an kewaye mai gwamnatin da mutanen da makadan na gargal, mutanen da za su hada amma ba za su iya rabawa ba, su suke kai shi kan wannan abu. Amma tunda haka suka zaba, duk mutumin da ya abin da ya ga dama zai ga abin da baya so. Wannan abu ba sabo ba, wani abu ne sabo. Sun saba su iyayensa da kakanninsa na wannan sarki, sun saba da wannan gwagwarmayar. Tunda wannan abin da man ai akan yaki suka gada, to yaki yanzu ya gama. An daina yaki na takobi sai da ilimi. Ni a sanayyar da newa wannan sarkin da makarrabansa, wannan abin zai zama wasan Hausa. Ka tsaya ka gani, kai gwamnati shekara 8 ɗin siyasa yi, sarkin Kano Ado da Yarusu shekara 53 yana sarki, da gwamna 15 yayi, suna ina wasu ma suna lahira.
Da wannan sabon doka da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya rataɓawa hannu, yanzu akwai sarakuna masu daraja ta 1 guda 5 a jihar Kano kenan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma za mu koma Jamhuriyar Niger, inda masu sharhi akan siyasar duniya suka fara bayyana matsayinsu bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci jin matsayin shugabannin ƙasashen yankin Sahel na G5 game da sansanonin sojan da ƙasar ta Faransa ta kafa a yankin na Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Munbarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A taron kungiyar ƙawance ta NATO da ya gudana a birnin London ne, shugaba Emmanuel Macron ya nuna rashin jin daɗi a game da yadda talakawa a yankin Sahel ke sukar lamirin ƙasar Faransa a dalilin matakinta na kafa sansanonin soja da sunan yaƙi da ta'addanci. Saboda haka ya buƙaci shugabannin G5 Sahel su je Faransa don halartar wani taron da zai jagoranta a tsakiyar watan nan da muke ciki, domin su gaya masa zahirin abin da ke ransu akan wannan batu.
Souhaite-t-il notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires.
Tene dai furucin na Emmanuel Macron suka fara daukar hankalin masana a jamhuriyar Niger. Wani fitaccen dan siyasa malamin Masani Adamu na cewa
Faransa tana so ta yi dauki matsayi na kasa mai hodi a cikin duniya, amma ba ta da karhin hakan. Kuma ta yi la'akari da in dai ta bar kasashen Afirka suka kubce mata, to ƙaryata ta kare. Kenan cikin wannan halin ne Macron yake bugisa bugita yake, ba anan ba anan, wannan ai umurni ne yake basu. Da Faransa ta tashi kare darajar saifa ta tantubai mutane.
A ra'ayin shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen Musa Cangari, kalaman shugaban na Faransa barazana ce ga demokradiyyar Afirka.
Shi wannan magana da ya yi magana ne wanda duk dan Afirka ba zai ji daɗi ba, a ce shugabanninmu namu wani shugaba na wata ƙasa zai ce su zo su bashi kaza kaza. Kenan ya nuna kaman shi mai gidansu ne, shi ne ya rinjaye su abin da yake so za a yi.
Kawai yanzu ba a ji matsayin waɗannan shugabannin ƙasashe biyar da Emmanuel Macron ya gayyata ba. sai dai tuni ƴan fafutuka suka shawarce su akan buƙatar watsi da wannan mataki.
Muna fatan kar su tahi kuma su nuna kishin kansu, su nuna kishin kasashensu, su nuna da muna da manufofi ba za mu iya mu jarraba irin wannan abubuwa. In ko za su tahi, kamata a ce a duka kasashen nan na Sahel, ya zamanto ran da su za su tahi su sugun na gaban Macron, suna bashi hakuri ko suna bashi hujja, ya kasance mutane za su huto su ce lalle mu abin da muke fata su kwashi kansu tensu.
Babban abin da yake faruwa yanzu shine ita Faransa ba ta iya ta janye sam daga tsakashen Afrika, saboda ta sani in babu Afrika shugabannin dama da kansu sun ce za ta koma wato kasa ta 20 a karin tattalin arziki na duniya. Kenan ta san abin da ke matsayinta a cikin Afrika, kuma ba ta iya ta bar ma kasashen da suke gasa, musamman ma China, India ko ma Russia ko American kankanta.
Rashin ganin wani sakamako na zahiri a dangane da dalilan yaƙi da ta'addancin da aka bayyana a matsayin hujjar jibge dakarun yammaci a kasashen Sahel shine mafarin wannan kace na ce ta tsakanin Faransa da talakawan kasashen da ta yi wa mulkin mallaka, lamarin da ya sa wasu ma ke zarginta da hada baki da ƴan ta'adda, zargin da ta sha ƙaryatarwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, masu sauraro ga wannan somin tabin.
Kuma mun ji daɗin hukuncin da kotu ta yanke na ce tsohon gwamnoni, duk wanda a wurin ma wanda tsohon gwamna kada a biya shi kuɗin fansho. Abu ne wanda abin horin ciki, domin suna cutar talaka, ka kwashe kuɗi ka zo duk wata irin kama su akwa ibon duk wata ana ba gwamna wai miliyan 50 miliyan 40. Ya zalunci ne wannan, banda kuɗin da kasa ta.
Sai a dakaci shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan gashin kashi, wato physiotherapy a Turanci, tare da jaddada muhimmancinsa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi. Tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya. Barka da wannan lokaci.
Barka kakarai.
Ko zaki wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan gashin kashi?
Shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a Turance, yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum, haka dai mai ciwo irin su buguwa, su karaya, ko irin masu shanyewan jiki kamar stroke kenan. Ana da musu da amfani da motsin jiki, da amfani da motsawan jiki, ruwa, kankara ko zafi. Muna yawanci amfani da abin zafi, shi yasa ake ce mana gashin kashi din.
Duk da kin yi magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi, to banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gabobi, shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi?
Eh, gaskiya akwai. Na ce ma akwai karaya kafin a yi ko aiki, wanda za a yi wa aiki kenan, za mu masu kafin a yi masa aiki wasu ragon gabobin da kansu sandare, da kuma bayan aiki ma za a yi masu. Kuma wanda ba aiki ko da an daure kenan, su ma ana musu. Akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane, kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya, to su ma ana musu irin gashin kashin nan, da ciwon su wiya, dan targade, ciwon kafa, haka da sauransu, su arthritis, irin gogan kasusuwan nan da ake yi, duk ana musu.
Shin menene ma muhimmancin gashin kashi?
In mutum na da matsala, a ce bari mu dauna shanyewan jikin, shi yana taimakawa ya dawo mutum da amfanin hannun ko kafa motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa dan ba lalle ya dawo daidai sosai gabaki daya ba amma iya yadda zai iya dawowa motsin zai dawo da amfani shi yana dawowa to yana daya daga cikin shi kenan ya dawo maka da shi sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da baci
wato idan mutun ya samu shi shanyewar barin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa shi wannan gashin kashin yana hana sauran gabobin su samu wannan matsala
yana hanawa saboda kin gani in kana yi kana motsa kana komai yana ƙara taimaka mishi so yana hanawa sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa
shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutun ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi
daga jarirai gaskiya har tsofaffi gabaki daya ana yi musu su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kaman kafofin zaki ga wasu a juye su ana iya musu gashin kashi dan a dawo da shi daidai sannan kuma akwai wasu zaki ga an haife su da shanyewar hannu wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi a dan samu matsala a wurin jan bebin sai kiga ya samu matsalar hannun to shi ma ana mishi wasu zaki ga an haife su su ma da dan matsala su gaskiya kiga ba sa tafiya da wuri ba sa zama ba sa ya kai stejin da ya kamata suna tafiya suna zama suna rarrafe zaki ga duk ba a yi to duk su ma ana musu to zaki gani har zuwa kan tsofaffi gabaki daya ana yi
shin sai mutun yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake masa gashin kashi ko kuma mutum mai lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a dan mummotsa masa gabobinsa dan ya ji dadin jikinsa
gaskiya mai lafiya bai fiye ba su dai masu lafiya za mu advice din su su dinga motsa jikinsu da kansu ba sai sun zo asibiti ba sun sa an musu suna da lafiya dama ana encourage mutane ana dan so mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki to shi mai lafiya zai iya wannan shi wannan kanshi zai sa shi jin dadin jiki ba sai ya zo asibiti ba
kowani irin nau'i na motsa jiki zai yi misali ko tafiya ko kuma akwai wani nau'i guda daya na motsa jiki da yake mutun ya kamata ya rika yi ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su
gaskiya kowani iri zai ko aikace-aikacen yayi amma dai yafi a ringa tafiya tafiya kamar irin ki danyi da sauri shi ma ba normal tafiyan ke da kike yi ba ki dan dinga tafiya da sauri ko a cikin gidanki ne sai ki yi ba sai kin fita waje ba ki yi ki je maybe ko a cikin wurin zaman ki ne falon ki ne ko daki ki je karshe ki dawo ki je karshe ki kamar minti 30 haka kina yi ko so uku haka a sati yana da kyau
to shin akwai wani nau'i ne na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gabobin jiki
to gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa ana so gaskiya su protein dashi da su kashi haka da sauransu yana taimako gaskiya ba laifi
wato shi kashin kaman kaza ko rago nama ma da ake ci shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashin sa
kaman kashin su rago za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutun da shi in kai tafashe da shi suna ruwan naman ka da sauransu kai amfani da shi a abinci
PTI Aisha Sutari zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuya na ko kuma hannu na ko wani abu makamancin haka yana ciwo shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya rika yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci
gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan in ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba amma in ka samu matsalan kuma zaka iya zuwa asibiti in bai daina ba in ka je gaskiya da mika sosai gwanda ka zo asibitin a ganka so amma dai da zaka kai ka kiyaye sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba ba laushi da yawa ba amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi zaki ga ya dan fito da dan shi ɗinki ka dan amma ba wai ya lome gabaki daya ba kuma ya koma ya tashi gabaki daya to irin shi wanda zai tsaye da daidai shi kashin bayan ka yadda yake abin da yunce yake kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan kenan kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama so akwai yadda kashin yake so ana so ya tsaya yadda yake ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe yake ba sannan ba a so ya miƙe da yawa inda ya kamata a ce ba haka ba so saboda haka ana ya kamata a ce ka sa kai samu ko filanka ko ka tifanka yadda ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa balle shi filo wanda zai canza yanayin kashinka na baya
bayan mun ji yanda ma mutum ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gabobi ko kuma kashi ko kuma tsokokin jikin dan adam shin misali zama fa shi ma akwai yanda ya kamata a yi a likitance
gaskiya muna yawan ba da shawara in mutum zai zauna ko a gida ne ko a office ne ko a mota ne ka zauna a kujera mai baya muna yawan ba da shawaran a zauna a kujera mai baya, shi kuma mai baya in babu abun kasan baya akwai sai ka dan sa filo da zaka sa a daidai kasan bayanka, shi ma kamar yadda nace da zai daidai tu da yanayin kashin bayanka. So haka ake so, ba a so ka dade a zaune ko ka dade a tsaye. So idan ka dade a zaune kaman kai minti 30 wurin aiki ko alarm ne ka saka, sai ka rinka kokari kana tashi ka dan mike tsaye, ka dan lullankwasa bayanka da jikinka, dan wuya ka dan jujjuya shi, sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki. Muna ba da wannan shawara.
To so tari zaki ji mutane suna cewa sanyin kashi sanyin kashi, shin a likitance akwai wata cuta da take da nasaba ko kuma mai suna sanyin kashi ko kuma yaya abin yake?
Gaskiya babu sanyin kashi. Abin da na kula gaskiya ni dai a nawa fahimta a Hausawa abubuwan da basu gane sosai akan shi ba, fadan game da ciwon kashi su suke ciwo sanyin kashi yawanci, kaman daji ne, sai kiji ana daji daji daji, fasara shi kamar kansa. Amma at the same time sai ki gani kuma mutum abu da yawa zai samu mutum da basu gane kanshi ba sai su kira shi daji, to kaman haka sanyin kashi ne, amma babu ita a likitance.
To kamar wasu cututtuka ne Hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashi?
Akwai rheumatism, akwai ka wani abu kamar rheumatic arthritis, shi ciwon. Akwai sojojin da ke yakar cuta in ta shigo jiki dan adam, shine sai su dubi su ga cells din da tissues din jikin mutum shi kanshi, sai su dauke shi kaman cuta ne da ta shigo masa, sai su yake shi, sai su attackin na gabobin dan adam, sai su janyo mashi cuta da ciwo, sai kiga suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa. Wasu saki ga ba sa iya motsa, saki ga yan yatsun ma sun canza yanayin yadda suke da gabobin dai haka gaskiya. To shine gaskiya abinda suka fi dangantawa da sanyin kashi.
Daga ƙarshe, wace shawara zaki bawa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je asibiti domin a dauki matakin da ya dace da kuma yadda za su rika motsa jikinsu domin gujewa aukuwar wani shanyewar bari na jiki ko kuma wata cuta ta gaba?
Muna da wannan matsalar mu ba ma son zuwa asibiti. Ko ciwon kai kake ji ya kamata a ce ka je asibiti, yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka. Saboda haka dan Allah, in dai kuna da matsala a jiki, kun dai ji ko wani ciwon da ba ku san kanshi ba, ko yaya, ku yi kokari ku je ku ga likita. Idan likitan ya duba ku ya gani ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan, za a turo ku gashin kashi, sai ku zo ku fara. Kuma wanda suke da lafiya gaskiya ana so sosai, har da marasa lafiya ma dai, amma dai ku ringa motsa jiki, akwai mahimmanci. Ko da su uku a sati ne, sai ku ware ku ringa yi, ba sai kun yi gudu ba, ba sai kun yi wani ba, kawai tafiya, ko da a cikin gidanka ne, zaka iya ka zagaye gidanka, ka zagaye gidanka kai wurin minti 30 ko 40 kana yi. Amma idan kana cikin yi, in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka farga gani duhu duhu, ko ka ji wani ba daɗi, ka zauna kakka ci gaba, kakka dage ka ce sai kai dan an ce kai.
Akwai wani kamar sara da mutane suke da shi, zaki ga in suna zaune haka bobin jikin su sukan dan daddanna, su yakan yi ƙara kaskas, wasu har wuyan su su juya yayi ƙara. Wannan a likitance yana da fa'ida?
Gaskiya ba shi da fa'ida, ba mu ma fiye su gaskiya ba, mutane ma dai suna irin wannan.
Shi kishi ma yakan jawo wani cuta ne?
Eh, saboda yawan yin shi haka, kowane gaba na da properties din su. So in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan, wasu zaki ga suna losing properties din su, nan gaba kuma yana kawo irin sa arthritis haka. Yana gaskiya yana da dan matsala, ba dai kowa ba, amma yana yawan mutane.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin, wato
PT Aisha Yahaya,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu. Mu huta lafiya.
To ga labaran a takeice. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi a jiya Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Trump. Tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ka'ida ba. A jiya Alhamis, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce teyu dakarun Iran sun kashe sama da mutane 1,000 a cikin zanga-zangar makonni uku da ta ɓarke sakamakon haka kwatsam gwamnatin Iran ta ƙara farashin man fetur. Aƙalla mutane 62 ne suka mutu, ciki har da ƙananan yara da dama, a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da 150 ya kife a gabar tekun Atlantika na ƙasar Murtaniya.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma kafin mu sallama da ku muna taya iyalan marigayi Alhaji Labaran Mai Ƙarfi, Sarkin Noman Toto da na Alhaji Halluru Tambuwal OON murnar ɗaurin auren ‘ya’yansu Barista Labaran Shu’aibu Magaji da amaryarsa Barista Maryam Halluru Tambuwal, wanda insha Allah za a ɗaura da ƙarfe 5 rana a yau Juma'a 6 ga watan Disamba a masallacin Abu Huraira da ke gwiwa Low Cost a Sokoto. Muna fatan Allah ya sanya alheri ya kuma bada zuri'a ɗayyiba, amin summa amin. A madadin waɗanda kuka jimriyoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatar da shirin, sai CD da ya haɗa shirin ya bada umarni, da injiniyanmu na yau ni Zahara, ki ci ku huta lafiya.